Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da Niya da kuma tashar mata VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alpha Radio kuma su dake kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Alhamis 27 ga watan Satumba shekarar 2018. Ibrahim Jarmai ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Bari mu fara da kanan labarai.
China ta yi watsi da zargin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na cewar China na shirin yin kutse a zaben Amurka da za a gudanar. Makomar mai bincike na musamman dangane da shigshigin kasar Rasha a lokacin babban zaben Amurka na shekarar 2016 zai iya shiga cikin wani hali.
Kanan labaran kenan aka saurara. To a cikin shirin namu yau za ku ji cewa a daidai lokacin da ake samun tashin hankula da ke da nasaba da rikicin makiyaya da manoma, rundunar sojin ta 23 da ke Yola ta kafa zaratan aiki da cikawa don magance matsalar a jihohin Adamawa da Taraba.
A kowane yaki da muke muna yi tare ne, ba wanda yake zuwa shi kade, yan sanda ba su fita su kade, sojoji ba su fita su kade, NDLA immigration council zaka ga mu fita yake muna.
Har ila yau dai a Najeriya, hukumar hasashen yanayi ta sake bada sanarwar ruwan sama kamar da bakin kwarya a wasu sassan kasar, kuma da alamu mutane sun fara fahimtar alfanun irin wannan sanarwa.
Yanzu sun ga cewa abin shi na da hikima, kuma ba ni ilimi na boye ba, ilimi na wanda Allah ya ba jama'a.
Akwai mu da shirin sai bango ya tsage, amma din kafin nan sai a gyara sama a saurari cikakkun labaran duniya.
China ta yi watsi da zargin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi cewar China na shishigi a kutse, tana shirin shishigi da kutse a zaben da aka gudanar a shekarar 2016. Wasu kafafen yada labaran China sun kira wannan kazafi na Donald Trump cewar wannan magana ce wadda ba ta da ma'ana. Sauran kuma sun ce ba wani abu bane illa ba campaign ne yake yi makansa. Shugaba Trump ya yi wannan kalamai ne na ba sabon ba a jiya Laraba a lokacin wani taro na Majalisar Dinkin Duniya da ake gudanarwa a babban birnin New York. Bayan nan ministan harkokin wajen kasar China Wang Ying ya maida martani da cewar kasar China ba ta shiga harkokin kasashen waje. A lokacin tattaunawa da manema labarai da ya saba yi, mai magana da yawun ma'aikatar ta harkokin wajen China Geng Shuang yau Alhamis ya nuna cewar Prime Ministan harkokin wajen na China akan wannan batu. Hakan kuma ya ce duniya ta riga ta san wace ƙasa ce ke shishigi a harkokin wata ƙasa. Makoman mai bincike na musamman dangane da shishigin kasar Rasha a lokacin babban zaben Amurka na shekarar 2016 zai iya shiga cikin wani hali, domin kuwa wata sabuwa ta kunno kai. Daya daga cikin mutumin da shugaba Donald Trump ya gabatar da sunansa a lokacin da za a ke neman wanke shi a matsayin babban alkalin kotun koli ta kasar. Trump dai da muƙaddashin mai shari'a na kasar Rod Rosenstein an shirya za su gana a yau Alhamis a fadar White House, wanda za su tattauna akan labari akan lamari da jaridar The New York Times ta wallafa a satin da ya gabata cewar Mr. Rod cikin sirri ya nadi magana da suka yi da Donald Trump a faifai domin samun shaidar da zai gabatar wadda za ta sa a tsige shugaba Donald Trump, wanda yake bayyana da cewar bai cancanta ya jagoranci harkokin gwamnati ba. Rod ya gabatar da sanarwa guda biyu, yana musanta cewar ya nemi tara bayanai akan Donald Trump. A halin da ake ciki kuma, a yau ne Alhamis za a saurari ba a san mutumin nan da aka gabatar da sunansa domin cike gurbin alkalin kotun koli ta Amurka Brett Kavanaugh, wanda zai bayyana tare da matar da take zarginsa a gaban wanda take zarginsa da cin zarafinta a lokacin da suke matasa. kwamitin bincike na majalisar dokokin Amurka za ta saurari ba'asin duka guda biyun. Matar Christine Blasey Ford za ta bayyana a gaban da gafarin kotu, inda take cewar Kavanaugh ya ci zarafinta a lokacin da suke wajen wani liyafa, lokacin da dukkaninsu suna 'yan makarantar sakandare. A rubutaccen bayani da ta gabatar jiya Laraba da daddare, matar ta ce ta ji tsoro kuma abin kunya ne a wannan lokacin ta bayyanar da abin da ya mata. Sai daga baya, sai bayan shekaru, ta sanar da mijinta da kuma wani taron jinyar farfadowa daga ciwon damuwa. Kavanaugh kuwa, wanda ya bayyanar da cewar gaban kwamitin shari'a na majalisar dokokin kasar, ya fitar da wani jawabi na gabatarwa wanda yake cewar wannan kazafi ne kawai Ford take masa da wani da sauran mata da suka bayyana. Labaran duniya kenan kuke saurare daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Ranar Lahadi 30 ga watan Satumba, al'ummar tsohuwar kasar Yugoslavia, jamhuriyar Macedonia, za su jefa ƙuri'a ta raba gaddama ta A ko AA don sauya sunan kasar zuwa jamhuriyar arewacin Macedonia. Ɗaya daga cikin manyan matakai don warware matsalar rikici na shekaru 25 tsakanin su da ƙasar Greece, wanda ke da wani yanki da ke da irin wannan sunan. Yin hakan al'ummar Macedonia za su buɗe wani sabon babi wanda zai ba su damar shiga ƙungiyar NATO da ta ƙasashen Turai. Jiya Laraba, a wajen wani gangami kamfen kuwa kawo ƙarshen yaƙin neman zaɓe, Prime Minister Macedonia Zoran Zaev ya bayyana cewar al'ummar ƙasar tasa kansu a haɗe yake, kuma yana da yaƙinin cewar za su zaɓi suna son su koma ma yankin Turai. Ƙasar na yunkurin farfadowa daga rikicin tattalin arziki na shekara biyu da matsalolin rashin aikin yi da ya daƙile ƙasar, wanda ya kai kimanin sama da kashi 20 cikin 100, kana da matsalar ƙarancin albashi a yankin. Yayin da ƙuri'un ke nuna gagarumin goyon bayan neman sauyi, akwai damuwa akan rashin fitowar jama'a daga ɓangaren masu ra'ayin riƙau na ƙasar, wanda ba su yadda da a sauya sunan ƙasar ba, sun buƙaci a ƙauracewa ƙuri'ar. Ana buƙatar fitowar alƙalumma kashi 50 na masu jefa ƙuri'a don amincewa da sauyin.
Labaran duniya kenan ka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tabarin fara rahotannin namu, inda za ku ji cewa a daidai lokacin da ake samun tashe-tashen hankula da ke da nasaba da rikicin makiyaya da manoma, rundunar soji ta 23 da ke Yola ta kafa rundunar haɗin gwiwa domin magance matsalar a jihohin Adamawa da Taraba, wanda a cewarsu tuni kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu. Daga Yola ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Incessant crisis between Hezma headers, communal crisis and so on. And that is to a large extent a sort of the collaborative effort between the whole security agencies, military and security agencies.
Commander rundunar soji na 23 da ke Yola kenan, Brigadier General Bello Muhammad, yayin wani aikin atisaye na hadakan jami'an tsaro mai taken Operation Show of Force, inda ce an ɗau wannan mataki ne na kafa zaratan aiki da cika, wato Special Task Force, wanda kuwa ya ƙunshi sojoji, 'yan sanda da jami'an tsaron farin kaya na Civil Defense da ma sauran jami'an tsaro, domin kawo ƙarshen rikicin makiyaya da manoma a jihohin Adamawa da Taraba. Kwamandan sojin, wanda ya ce tuni ma kulliya ta sama biyan kuɗin sabulu, ya ce ko za a ci gaba da wannan haɗin gwiwa a wannan sabon yunƙuri.
A kowane aiki da muke yi, muna yi tare ne, ba wanda yake zuwa shi kaɗai. 'Yan sanda ba su fita su kaɗai, sojoji ba su fita su kaɗai, NDLA, immigration coso, za ka ga in mun fita aiki, muna fita ne gaba ɗaya.
Yanzu haka rayuka da dama ne ma suka salwanta, baya ga al'ummomin da aka raba da gidaje da kuma dukiya ta sanadiyar rikicin makiyaya da manoma a Najeriya. To, wai kowane irin gudunmawa sauran jami'an tsaron za su bada a wannan yunƙuri? Suleiman Baba, da ke zama kakakin rundunar tsaron farin ka ta civil defense a jihar Adamawa ya ko bai na irin rawar da su ma suke takawa.
Dole ne ayi kokari mu kanmu hukumomi na tsaro mu yi aiki kafada da sarakunan gargajiya galibi su suke da alhakin ba da gonakin nan wuraren da ake noma. Idan aka samu a farkon damuna aka riga aka fito da wuraren kiwo daban wuraren noma daban, to an yi matuka hanci za a samu zaman lafiya matukan jami'an tsaro sun tashi kai tsaye su kuma kansu shugabanni na al'umma.
A kullum bangaren da lamarin ke shafa kamfanin ne ya tsane wa juna batun da mafin da Umar Danburam shugaban kungiyar mukiya ta miyatta Allah a Najeriya mai kula da jihar Arewa Maso Gabas ke ma cewa muddin ko ana son magance wannan matsalar to fa labu da sai an tashi tsaye.
Kokarin gwamnati ya gaza nawa ra'ayin ganin cewa wannan abu ayi shi wa ayi gobe ayi jibi ayi gata ayi shitta ba mataki kwakwara da aka dauka don dakatar da shi. Mutanen nan suna wannan abu a wani wuri ne da ba a sani ba. Zaka ji mutane na taruwa kamar yau da nake maka magana akwai mutane da ke taruwa kan iyakan Taraba da Adamawa kusan kwana hudu suna taruwa. Sojoji in sun je sai su gudu su dawo Adamawa, idan na Adamawa sun je sai su haye su je Taraba. To kaga wannan shigar da masu ruwa da saki na wurin magance al'amari shine mafi alfano. Idan ka tara mutane a wurin ka kama ka a tambaye ka dalilin tarawa, idan an kai hari gare ka a tambaye ka dalilin kai hari, wannan shine zai kawo karshen wannan turka-turka da ake na cewa makiyaya da manoma. Amma har ga Allah wannan fadan bai kama da makiyaya da manoma ba.
Shi ko ni shugaban al'umma kuma tsohon dan Boko Prince Fenifuwa ya ko bayyana inda ma matsalar take a yanzu.
Har yanzu ba mun zauna mun fara magana na gaskiya saboda haka yan siyasa su ne babban problem su ba su. Dole su yi adalci, dole su hukunta mutanen da ba su abin da aka yi da kawai kada kawo siyasa a cikin sam. Na uku kuma fito magana yan tsaro duk chief dum namu mutane su 100,000 wani shaji kuma wuri mu ne ake fada ba su da motan sarki muke ba police kuma muke failin nashi muke abin nan police ba bai da impress bai da komai ka gaya mani in an bashi wani abu me yasa ba zai yi ba.
Yanzu a yanzu tuni fa ka kara tura jami'an tsaro zuwa yankunan da aka fi samun tashin hankula na manoma da makiyaya a jihar Adamawa da Taraba cikin shirin kota kwana. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Kidan maza daban da na mata, soshe wuta gudu barewar daji.
To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. To har yanzu dai muna tarayyar Najeriya inda hukumar hasashen yanayi ta bayyana samun ruwa mai cike da tsawa a yau Alhamis a wasu sassan kasar. Lamarin da jama'a da dama ke dangantawa da harkokin addini ko da shi ke da alamu wasu sun fara fahimtar irin wannan sanarwa. Daga Abuja, Nasiru Adamu Elhika ya aika mana da ƙarin bayani.
Ta baiwar Allah ne ita kuma da mijinta, ita ma mijin an ce an yi fiton sa amma matan ba a ganta ba.
Kuma ta ina ne
shi ma ta can sama din.
To tun wani lokaci
hukumar sassan yanayin da Najeriya NIMET ta bayyana samun wannan ruwa mai cike da tsawa a Alhamis din nan. Haka nan wasu sassan kasar kuma an samu gajimare ne. Shugaban hukumar sassan yanayin na Najeriya Professor Sani Abubakar Mashi ya ce sukan yi amfani da na'urori don gano yanayin yawa ko tsagaitawar ruwan na damuna.
Kana duba abubuwan da suke kawo ruwa din a kimayyance ka hada da abubuwan da ilimin da ake da shi na ƙasa da take rike ruwa yadda shuke-shuke ke amfani da wannan ruwan da ilimin ruwan da kake sa ran samu sannan ka san yaushe ne ruwan nan kake sa ran za a fara shi wanda zai yi ma shuka amfani. Kasashen Afirka ta yamma mu hiko wace ƙasa karfi mun yi su yawa mun fi su arziki suna dogara ga Najeriya a taimaka musu ta hanyoyi daban. Mukan yi hasashe na yanayi mu zo mu duba musu a kullun ƙasar Liberia da ƙasar Saliyo duk wani hasashe da ake musu da ake karanta a gidan radio ko gidan talabijin da ake yi daga munamen muke zo muke yadda musu. Kalubalen mu shine cewa dole ne muna yawan kashe kuɗi da yawa kaso kaya shekara ɗaya biyu sai ga cewa sun zama lokacin su ya wuce domin su can sababbi suke yi in ba suna yin sababbi ba za su yi kasuwa ba.
Mutane dai sun fara fahimtar irin wannan hasashe da yadda yakan saita lokacin shuka ko kawo barazanar ambaliyar ruwa. Aminu Tangaza manomi ne daga yankin Arewa maso yammacin Najeriya da ya ce yanzu suna bin lamuran hasashen da hakan kan taimaka musu wajen ɗaukar matakan da suka dace.
Ana iya kai ya hau watan goma ana yi mana ruwa kaga kai tsaye a to a ce ma kai to yau lokaci kaza ga wata za a ɗauke ruwan sama. To kai in baka dan natsu ba ka gane abin da aka nufi.
Duk suna dauka kamar ana hada sani da hukuncin
Allah. Eh haka zanna. Yanzu sun ga cewa abin shi na da hikima
kuma ba ni elmina na boye ba elmina wanda Allah ya ba jama'a
shin me ke kawo ruwan sama ne na bazata yayin da damuna ke bankwana kuma a yayin da damuna ta riga ta wuce ita ce tambayar da nayi wa shugaban hukumar hasashen Farfesa Abubakar Mashi
canjin yanayin kenan shi abin da ke haddasa ruwa Najeriya wani layi ne da ake cewa intertropical divide wanda wasu iska ne suke haduwa da mai kawo zahi da mai kawo ruwa wanda ya to daga teku mai kawo zahi wanda ya to daga hamada duk inda suka haɗu sai wani layi ne yake ja to duk inda layin nan yake dole a samu ruwa
hukumar hasashen yanayin ta ce ruwa zai dauke cak a watan nan na Satumba a dukkan Najeriya Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja Najeriya
To madalla a gaida Nasir Adamu El Hikaya. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogo mu ya ce karfi 11:15 ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron sai bango ya tsage assalamu alaikum. Jama'a Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Professor Awalu Umar Gajida, mataimakin shugaban asibitin koyarwa ta Malam Aminu Kano dake Kano, Najeriya, zai ci gaba da kokarin amsa tambayoyin da aka masa a wannan filin.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wa alaikum. Nuni tsika da zuwa. Sunana Hadiza Umar daga Kano, Najeriya. Ina tambaya ne a game da yanayin ciwon kai haka. Kamar kusan tambayar wani ƴar uwa ta da kai yanzu da ciwon kafa yarinya ce ta karama ta dace kara goma ba take gama da wannan yanayi to shi ne an yi da magani ta kun an dai ta su lokaci ana zuwa asibiti ana karɓar mai babu sai din ne amma dai ka ni kenan to shi ne nake so na ɗan ƙarin bayani abin yadda zan samu fita ka
eh to ciwon kai ne ba wani bari bane ko
eh ciwon kai ne gaba daya
to da kuma kika ce ciwon kafa
eh da kuma ciwon kafa yarinya ce karama take fama da yanayi
to professor wace ansa zaka ba
to malama Hadiza yarinya ya shekara 10 tana ciwon kai da ciwon kafa yawanci dai mu a nan kasashen mu masu zafi wanda Najeriya tana ciki in yaro yana fama da ciwon kai abin da ake fara tunanin ciwon zazzabin cizon sauro saboda haka daga dukkan alamu mu anan na ka fara tunani kuma shi ma yakan ba da ciwon gabobi din da wajen ciwon sauro saboda in har an je asibiti za su na san za su fara gwadawa su gani cewa shin wannan ciwon kan na zazzabin cizon sauro ne ko ko ba shi bane ba in shi ne za a ba da maganin da zazzabin cizon sauro kuma cikin iko Allah za a warke bayan nan kuma akwai kariya akan so a riƙa kwana a cikin gidan sauro din nan musamman wanda aka jika shi da magani ne magani wanda baya da cewa sauro ba zai shiga ba da ya rako ma wani maganin yakan kore shi wannan zai rage yawan kamuwa da ciwon sauron da za a rika samun ciwon kai din ko ciwon kafa din amma dai abin da nake so in faɗa a nan a takaicen takaicewa shi ne zazzabin ciwon sauro abu ne wanda dan an yi baka maganin shi da ka samu sauki nan da ƴan watanni in sauran nan ya sake cizon mutum zai iya sake kamuwa da shi don har yanzu babu allurar rigakafi da za a ce an yi na mutum ba zai sake kamuwa da zazzabin cizon sauro ba amma dai a yara da shekara 10 kamar yadda ta faɗi yarinyar ta mafi akasarin abin da zai haddasa musu ciwon kai ko ciwon gaɓoɓi a zazzabin cizon sauro ne amma in aka je asibiti in aka yi binciken aka gaba zazzabin cizon sauro wani ba to za a fara dubin menene kuma sauran abubuwan da suka iya haddasa ciwon kai din don a baka magani
to professor misali a ce kamar yadda kai bayani tun da farko akan cewa idan aka ba mutum magani maganin bai kwalliya ba ta biya kudin sabulu bai sake koma gun wannan likitan ya ce maganin da aka bashi bai yi ba to misali mutum ya koma gun likitan nan har wajen su uku bai yi ba me mutum ya kamata yi
zai ma zai iya canja likita domin yanzu a tayi mu a al'adar mu nan yawanci ma za ki ga mutum tashi kemis suke fara zuwa tukuna me kemis din nan ba lallai yana da kwarewar da ta cancanci wannan abun ba kuma wani cikin rashin sa'a mutanen mu ba su cika son ya yake nuna ni yau an iri iya sani na ba bari in tura ka gurin na gaba in har ka je sau ɗaya sau biyu ka ga ba a samu canji ba mutum yana da damar ya sake fita wani asibitin na gaba da wanda yake zuwa wannan babu laifi ko da kuwa cewa shi wannan likitan bai baka takarda ba in kaje sai kai bayani da kaje guri kaza amma an yi ma kaza da kaza da kaza magunguna din ma kana da rubutu da su a rubuce ko kuma rago magungunan ka zai da shi ka nuna ka ce ga abin da aka yi ma ga abin da kai ma amma ba ta mutu ga don wannan likitan shi kuma ya dora
to bari mu je ga mutum na gaba ko malama bismillah
salamu alaikum
wa alaikum salam
salamu alaikum
salam
na sai ni zabar ki zuwa
muna jin ki fadi sunan ki ki tambaya ko
awa Aisha Ibrahim
to
daga Kano ki tambaya da Allah akan misali yaro ne karami yake fama da yawan zazzabi ko yace dan ya dan zazzabin nan sai cikin sa ya kumbura haka sai kuma jiki sa ya dau zafi duk sanda na kawo shi asibiti dai akwai sanda ma suka ce ko sila ne suka tabin shi dai ba abin da suka fahimta amma hoto ba a ga komai ba sai dai su rubuta mana magani da iyaka idan ya sauka ciki na amma kusan kowa shi wannan sai na ka baya sabewa ma dai
a professor ka ji tambayar ta ta ko
yaro ne karami yake zazzabi da kumburin ciki take ko
eh zazzabi ne kuma zazzabin na sa mai kumburin ciki sun je asibiti har an gwada su a ga ko yana da sickle cells amma ba sickle cells din bane amma wai ko zazzabin ya lafa kumburin bai sauka shine take neman shawara
na'am yaro mai kamar yadda na faɗa a tambayar da masu kai duk asibitin da aka je a nan za a fara tunanin abubuwan da suke haddasa zazzabi yanda kuma da yawan su mafi akasari na farko zazzabin cizon sauro ake tunani ko typhoid dukkanin su kuma da typhoid din da zazzabin cizon sauro suna da wasu alamomin da yake nunawa a ciki yiwu ko kumburin ciki ko amai ko kuma zawo idan har an gwada an ga na'am
baya amai baya zawo kawai sai san da yadda zaɓin nan
baya zawo sai dai kumburin ciki
baya zawo baya
eh wai baya amai baya zawo sai dai kumburin cikin duk lokacin da ya zazzaɓa
duk lokacin da yake to abinda ya kamata a yi a nan dai a alayi halin in har an je asibiti na san baya da cewa a ɗau jininsa a gwada ko yana tare da zazzaɓin cizon sauro ne ya kamata a ɗau a ce an ɗau bayan gidansa ma don a gani cewa menene a cikin nan nasa yake sa shi kumburin ciki bayan haka kuma kema kuma a gida akwai mutanen da wasu mutunci wani nau'in abinci yakan sa su cikin su ya kumbura in har kika kula cewa akwai irin wannan nau'in abincin misali wani ya sha madara ko nono cikin sa yana kumbura in ko wake ko dangin su wake din in har aka gano cewa akwai wani nau'in abinci wanda in ya ci ne cikin nasa yake kumbura ko da zazzabin ko ba zazzabin to sai a guji a rage amfani da wannan abincin da shi
to kuma ma wani irin likita za ta je likitan yara ne ko ko akwai takamaiman likitan da za ta je ta gani
a likitan yara ne likitan yara za ta je ta gani ai likitan yara za ta je ta gani da tabbatar kuma likitan yara ne domin in ta je kananan asibitoci misali irin Shakatafi din nan ba za a samu likitan yara ba amma dai manya-manyan asibitoci ne yanzu akwai ƙwararrun likitan yara wanda su za su duba su ga wannan bincike ne ya kamata a yi
to me tambaya na gaba bismillah ko
salamu alaikum
wa alaikum salam fadi sunan ki ki tambaya ko ana jin ki
suna ya
to
na'am
ni ke garin Kano
to
tambaya ta anan shi idan ina jin yunwa to a lokacin idan ban ci abinci ba zan ji na je dinga shotin haka ko kuma idan da jin kai na yana jiya sosai ciki na yana irin ƙara haka na kusa da ni ma zai iya ji to bayan lokacin idan na samu abinci ina ci to ba zan iya cin daidai set ɗin abincin da na saba ci ba sai na ci sosai da yawa tukunna to sai na ci da yawa sosai sai in ji abincin ya tsaya min a saman cikina to sai in ji ƙasan cikina kuma yana murɗa akwai ba zan iya yin gyaɗa ba dole idan ina so abincin ya fada to sai na nemi wani fruit haka na sha sannan abincin zai fada kuma sannan baya ga idan haka ta faru bacin an haka to kuma a zan ta a kwata-kwata ba zan iya jin daɗi ba sai in ji jiki na mutu kuma abincin ba zai fada ba ba kuma zan iya yin gyatsa ba
Professor, wannan wani wace matsala take fama da ita?
To abin da yake faruwa na farko dai kuma abincin fada anan. Duk sanda mutum yake jin yunwa din har ya kasance yunwar ta kama shi sosai, ai ba shi da kuzari a jikinsa saboda nabin din suga a jikinsa ya yi ƙasa, zai rika jin jikinsa yana rawa. Na ji ta ce ko jikinsa yana shaki ne, jikinsa zai rinka rawa saboda glucose din da yake cikin jikinsa ya yi ƙasa sosai, kuma har ciwon kai ma duk za ka iya samu.
Abinda ya sawaka kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu, Professor Awolu Umar Gaji da zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa. A halin yanzu kuwa Jami'a Alice a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin, nake fatar a huta lafiya.
To madalla a gaida Jami'a Alice da shirin sai bango ya tsage. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta email.
Sakon farko ya fito ne daga Mahmud Salihu Kauran Namo da Zamfara. Yace yajin aikin sai baba ta gani da kungiyoyin kwadago a Najeriya suka tashi da shi a yau. Wani kuma baya ne ga harkokin yau da kullum a Najeriya. Kuma a gaskiya gazawar hukumomi ne ya kai ga kungiyoyin shiga wannan yajin aikin. Sai dai kuma ya kamata kungiyoyin kwadagon su rinka tunawa da dubban matasan da ba su da aikin yi a duk lokacin da suke fafatukar ganin an ƙara wa ma'aikata albashi. Hakika muna kalubalantar gwamnatin tarayyar Najeriya akan wannan yajin aiki da ma'aikatan kasar suka tsinduma. Da fatan gwamnatin tarayya za ta dubi kukansu da idan basira domin share musu hawaye da kuma kiransu akan teburin sulhu domin samun matsaya a wannan lamari na yajin aikin. Sako daga Alhaji Abbas Bafface Leɗi, jihar Bauchin, Najeriya. Sako na gaba ya ce, ya Allah ka zaba wa talakawan Oshin shugaba mafi alheri a gare su daga kowace jam'iyya yake. Hukumar zabe ke kuma, ya kamata ki sani rashin adalci a zabe shike haifar da tashin hankali idan an bayyana zabe. Don haka a ba mutane abin da suka zaba, shine zai samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Sako daga Nasiru Adamu Kainuwa, Hadija. Assalamu alaikum VOA Hausa. Yau zan yi amfani da wannan dama da in yaba wa kamfanin da ya samar da manhajar nan ta matambayi baya bata, wato Google, wanda a yau yake cika shekara 20 da samarwa. Hakika mun amfana da wannan manhaja musamman a fannin karatunmu a kwaleji, kuma har yanzu muna amfana a fannoni daban-daban, wanda hakan ya zama wajibi mu jinjina ma kamfanin da ya samar da wannan manhaja ta zarta tsara. Sako daga Abdullahi Alkarazibi, mai kusa tsafa, jihar Zamfara, Najeriya. Sako na ƙarshe ya ce, gwamnatin ƙasar Ghana, da fatan zaki gaggauta warware matsalar da tattasa masu dakon man fetur ajiye motocinsu. Duba da ganin hakan na neman ƙara jefa jama'a cikin kuncin rayuwa, domin man zai iya ƙaranci da kuma tsada, haka kuma zai sa kayan masarufi su yi tashin gwabrar zabi. Sako daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a.
To madalla a gaida Safinatu Sada Sodangi da wasiƙun masu sauraro. Kafin mu kammala shirin namu, ga Yusuf Harande da takaitattun labarai.
Shugabannin mata na ƙasar Sudan ta Kudu sun buƙaci shugaban ƙasar da ya baiwa mata kashi 35 daga cikin 100 na yadda yarjejeniyar samun zaman lafiya a ƙasar ta tanada. Ranar Talata, shugaban ƙasar Salva Kiir ya naɗa wani kwamiti na mutane 10 da aka ɗora wa nauyin fara shirin kafa gwamnatin wucin gadi. Mace ɗaya kurum ya naɗa a cikin kwamitin cikin mutane 10. Mary Ayin Majok, memba a kwamiti, ta bayyana wa VOA cewar jiya Laraba, cewar da kwamitin da gwamnatin ta naɗa ba su ji daɗin shi ba, saboda mace ɗaya kawai aka sa. Hakan kuma ya nuna cewar ba a mutunta yarjejeniyar zaman lafiya ta ƙasar ba, wanda aka cimma yarjejeniya a Addis Ababa. China ta yi watsi da zargin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na cewar China na shirin yin kutse a zaben ƙasar Amurka da za a gudanar. Wata kafar yaɗa labarai ta China sun kira wannan zargi na Donald Trump a matsayin magana marasa tushe. Makomar mai bincike na musamman dangane da shishigin kasar Rasha ya nuna cewar zaben Amurka na shekarar 2016 zai shiga cikin wani hali.
Masu haro anan zamu dasa aya sai kuma can anjima da daren Allah ya kai mu da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger da Kamaru da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare zamu buɗe layi domin ku kira ku bayyana ra'ayi akan yadda yajin aikin da ake gudanarwa ya shafi ku. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada da bada umarni da injiniya mu ne Mr. Thomas Plant da Ibrahim Jarmai ke cewa a huta lafiya. A dakatar shirin ya dubi.